الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا لتلين قوم قوات رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نجا مكة زوا مدينة دبو تايا لتاريخ تدا 40 شدا ودى تيدي دا قوم قوات حكم إلادية تدبو بيو دا 20 ديا مريان دي مكسابة زما أولا مسلا تي مي البركة دي ديونا نوكا تي domin ci gaba da karatu a cikin tarjumar alqur'ani mai girma wanda muna nan dai a cikin suratu ali imran kuma jiya mun karanta aya ta 26 27 28 fadin allah ta'ala qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha har zuwa fadin allah madaukakin sarki la yattakhidul mu'minuna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير داك ذا متاشي فدين الله قل ان تخفوا ما في صدوركم داك باين من جي كراتو ان شاء الله زامو كوما وجن فتو ده درسان ايه ده تغا ايوين ده سكا غباتا جي ان شاء الله ارمى بسم الله
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ان تخفوا وما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد
ممتاز أعيو عند مهكرا تا جيا على ملوك جنسركي ya fada wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ya roki Allah madaukakin sarki da sifa cikin sifofinsa ko suna cikin sunayensa inda Allah madaukakin sarki yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya Allah wanda shine mamallakin mulki a ƙarƙashin wannan gaba Allah madaukakin sarki ya tabbatar wa kansa cikakken mulki kuma dukkan wani mulki yana komawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki gabaki daya dan haka duk wanda ka gani da mulki Allah ya bashi mallakar wani abu
ko mallakar jama'a ko mallakar wani abun mallaka, to wannan abun ya zama mallakinsa ko ya mallake shi ne da ganin damar Allah. Babu wani wanda ya mallaki mulki ba bisa ganin damar Allah ba. Allah madaukakin sarki shi ke ba da mulki ga wanda ya ga dama, ya kuma fuzge mulkin ga wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama. Wannan babu mai irin wannan aiki sai Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan wannan aya ta nuna cewa Allah madaukakin sarki yana ba da mulki ga wanda ya ga dama, ba wai wanda yake so ba. Da haka kenan akwai bambanci tsakanin mashi'a da mahabba. Allah madaukakin sarki yakan ba da mulki ga wanda ya ga damar ya bashi, ko yana son sa, ko kuma in ya ga dama ya bashi mulki ko da baya son sa. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya ba wa wasu daga cikin annabawa da mutanen kirki mulki, saboda ƙaunar da Allah madaukakin sarki yake musu. Kaga kenan in Allah madaukakin sarki ya bayar da mulki ga wanda yake so, ko ya ba da mulki bisa ganin damarsa ga wanda yake so, wannan falala ce Allah ta'ala ya so ya yi wa shi wannan wanda aka ba shi mulki. Domin duk wanda Allah madaukakin sarki ya ba shi mulki kuma ya yi amfani da mulkin bisa ga yanda Allah madaukakin sarki yake so, alladhina in makkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Kaga madalla da mai mulki in ya zama irin wannan, kaga wannan kana iya cewa bisa ganin damar Allah, Allah ya bashi mulki kuma Allah yana son su sai ya bashi mulki. Allah ya ce alladhina in makkannahum fil ardi, sune wayanda idan muka ba su mulki a ban kasa, muka ba su dama suka mulki jama'a, suka da kama madafin iko, aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar, aikin da Allah ta'ala yake so shi za su yi da wannan mulkin. Za su tsai da sallah, za kuma su sanya doka a ma'aikatun da suke tattare da karkashin gwamnati su zamto masu tsai da sallah, za su zamto suna kokarin samar da wani yanayi da tsari da al'ummar da suke shugabanta za su zama masu tsai da sallah, domin babu alheri ga al'ummar da take wasa da sallah. Da aka shugaban da ke taimakawa mabiyansa na ƙarƙashinsa, shi kam kullum babu maganar hawan feda, kullum za a gan shi da an kira sallah, yakan ajiye aikin office, yakan ajiye kowace irin sabga ta mulki a tada sallah. Duk yanda meeting ya kai meeting, duk mahimmancin meeting din da an ce hayya ala salah, hayya alal fala, dugo ɗaya na biro ba zai kuma ɗiga ba zai aje. File ɗin da yake gabansa zai rufe shi, zai ce a sallah. Lallai duk shugaban da ya zama haka za a ga cabinet ɗinsa duk sun zama haka. Ko me ake kawai da an kira sallah za a ce a kun san fa shi yan labai da an ce an kira sallah fa aiki ya tsaya. Ya ba da doka da oda ga waɗanda suke ƙarƙashin mulkinsa cewa da an kira sallah a ajiye aikin ofis a tafi aje a yi sallah. Babu wani meeting din mahimmancinsa da ya kai mahimmancin sallah, har da za a jinkirtar da sallah saboda meeting don samar da wata maslaha ta duniya. Daga cikin shugabannin da Allah yake so kenan wayanda suke tsaye da sallah, aqamu as-salata wa atu az-zaka, sannan suna ba da zaka. A ce an ji lokacin kila da ya hawo mulki ba shi da wadata, amma yanzu haƙoƙi da ake bashi da sauran abubuwa hanyoyi na samun kuɗaɗe na halal da ya samu, a ji cewa in shekara ta yi shugaba ya fitar da haƙƙin Allah na zakka ya bayar. Wa atu zakka, shugaban da Allah yake so shi ne wanda yake ba da zakka, yana da dukiyar da ta kai zakka kuma ta shekara, zai fitar da zakkar ila ma ya shelanta fitar da ita dan duk masu kuɗi da wadatar da kuɗinsu ya kai zakka a ƙarƙashin mulkinsa da gundumarsa, za su cire haƙƙin Allah na zakka, don daga na gaba ake ganin zarfin ruwa. an ji shugaban kasa ya cire zakka, gwamna ya cire zakka, sarki ya cire zakka, hakimi ya cire zakka, a ji cewa ainihin wato kantoma ko kuma chairman na local government yan majalisu a ji cewa duk sun cire zakka, suna da dukiyar da ta kai nisabi duk shekara su fitar da zakka, suna fitarwa, suna bayarwa. Shugabannin da Allah ta Allah yake so su ne waɗanda suke tabbatar da wannan wato shari'a ta zakka ta zamto ta wanzu a ƙarƙashin mulkin su. Za a samar da hukumar zakka mai ƙarfi, mai kyakkyawan tsari wanda za ta dinga karɓar zakka, tana kuma rarraba ta bisa adalci babu son zuciya zuwa ga waɗanda suka cancanta. Wa amaru bil ma'ruf, Allah ta'ala ya faɗi daga cikin irin shugabannin da yake so, wanda ya ba su mulki aikin da yake so su yi masa kenan. Amaru bil ma'ruf, za su dinga umarni da aikin alheri. Kullun shugaba kokari yake yi talakawan su zama mutanen kirki, su zama masu aikin kirki, su zama masu ayyuka na alkhairi. Amaru bil ma'ruf kenan, wa nahaw 'anil munkar, sannan suna hana munkari, su hana badala, su hana shaye-shaye, su hana sahara suka, su hana sace-sace, su hana zinace-zinace, su hana ainihin wato safara da ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi. Amaru bil ma'ruf, duk wani guri da ake masha shugaba ya nada waɗanda suke da alhakin hana wannan, a ɗaurewa ainihin wato a bawa hukumar hizba ƙarfi, a zama tare da ita, ta zama da ƙarfin hukuma da ƙarfin gwamnati. A ga duk wuraren so ake kowane mutum ya koma zuwa ga Allah, dan an gano cewa mutum ɗaya zai iya jawo mutane bala'i. Da aka shugaba zai matukar kokari ya ga cewa ya hana idansa bacci ganin cewa an dawo kan doka da oda. Ba a shirme a gwamnatinsa, ba a ba daidai ba a cikin gwamnati, ba a satar kuɗin jama'a a gwamnatinsa. Da aka ya tsaida al'amur, ya tsaida wannan umarnin na Allah na al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, duk hukumar da ka shiga za a ga wannan. Dukkan wani office da ka shiga za a ga wannan a aikace, saboda shugaban ya nuna da gaske yake. Wannan alladhi la aqamu an immakannahu fil ardi aqamu salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. To wannan in aka ba, in aka shugaba ya zama irin wannan, ba a taba kama shi da kwandala ɗaya ta sata, kuma yana san Allah ya tsai da shi ya masa hisabi akan mulkin da ya baya tsoro, dan bai taba kwandalar kowa ba, irin su sayyidina Umar radiyallahu anhu, wanda shi bayan ya yi shekara takwas ko goma yana khalifanci, akwai gidan da aka sayar ma aka biyan mabashi, wasu cikin gidajensa ana kiransa da darul qada, zuwa yayi hidimta wa al'umma ba al'umma ta hidimta masa ba, kudaden al'umma zuwa yayi ya saka musu su inda za su amfane su, inda za su gansu a ƙasa, ya rage wa mutane raɗaɗin wahalhalu, yayi adalci. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin mutane guda bakwai da ya lissafa yace suna daga cikin ƴan ajin tubarkalla, suna daga cikin waɗanda za su yi bushasha ranar tashin alƙiyama, akwai Imamun Adil. Da aka kaga kenan, ba da mulki yakan zama alkhairi ga wani, yakan zame wa wani alkhairi, yakan zame wa wani alkhairi, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin ya ce mutum bakwai, sab'atun, mutum bakwai, yudhilluhumullah, Allah zai inuwantar da su, yawma la dhilla illa dhilluh, ranar da babu inda ɗan adam zai nemi wata inuwa da zai inuwanta da ita a cikin wata irin azababbiyar rana da ake ciki da zafi, babu wata inuwa sai inuwa rashi, ita kuma wannan inuwar inuwa ce ta masu muƙami a wajen Allah maɗaukakin sarki, ba muƙamin duniya ba. Daga cikin waɗanda Allah ya yi wa alƙawari zai musu tagomashi ya zaunar da su a wannan inuwar, akwai al-Imamul Adil, shugaba adali, shugaba adali. Kaga kenan da Allah madaukakin sarki ya sarki yake cewa ulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, Allah yana bada mulki ne ga wanda ya ga dama, yanda ya ba mutanen kirki an gani kuma sun yi kirki a mulkin su, sun shimfiɗa adalci gabas da yamma, kudu da arewa, ba inda adalcin su bai shiga ba, adalcin su ya shafi maza, ya shafi mata, yara da manya, har dabbobi. Wayannan madalla da mulki da Allah Ta'ala ya jarrabe su ya ba su. Da haka Allah Ta'ala yana ba da mulki ga wanda ya ga dama ko da mutumin banza ne. Allah ya ba mu misali da annaba wanda ya ba wa mulki, kamar annabi Sulaiman alayhi salam, kamar wasu irin su ainihin wato kamar ka karanta suratu suratul baqara, kissar Talut da Jalut, wa atawallahu mulka wal hikmata ala man yasha. Allah madaukakin sarki ya ba su mulki, sannan Allah madaukakin sarki ya ba da misali na wasu waɗanda ya ba su mulki ko ba mutanen kirki ba ne, sun yi nuna izza, sun nuna girman kai, sun yi wa Allah tsageranci. Amma Allah saboda yana ba da mulki ga wanda ya ga dama, ba wanda yake so ba. A karka ɗauka in an ba Allah ya ba mutum mulki, shi Allah yake so, waɗanda ba a ba su mulkin ba su Allah baya san su. Ba haka aya take nufi, ba haka aya take nufi ba. Shi yasa an ba Fir'auna mulki, Allah san Fir'auna yake ya ba shi mulki. Namruz Allah ya ba shi mulki, Allah san sa yake. Har yanzu ga manya-manyan kafiran duniya, super powers da ake ba su mulki, Allah san sa yake. Wala yarda li ibadihi al-kufr, dan haka Allah Ta'ala yana bada mulki ne ga wanda ya ga dama. Ganin damar Allah ne ya ba wa mutumin kirki, ganin damar sa ne ya ba wa mutumin banza, wannan ganin dama ne, ba kauna bace. In kauna ce sai ya dinga ba wa annabawa da mutanen kirki kawai, da duk wanda zai zama mai mulki sai ga yana mutumin kirki. Amma kai shaida ne, ni shaida ne, akwai rubabbun masu mulki kuma Allah ne ya ga dama ya ba su. Daga kaga wannan yana tabbatar maka da cewa akwai bambanci tsakanin mashi'a da muhabba. Matsalan ne mu da Hausa kusan duk haka muke fassarawa so. Amma in ka ce ganin dama, ka bambanta tsakanin al-muhabba da mashi'a. Daga wato a ulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u, sai zama wanda kaga dama. Wa tanzi'ul mulk, kamar yanda Allah madaukakin sarki yana fizge mulki, mutum yana ji da kujeran mulki. Allah Ta'ala ya buga misalai da yawa, ko a fizge mulkin ta hanyar yana raye ba mutuwa yayi ba, amma shi ma ya zama dan kallo, yana raye ba mutuwa yayi ba, an daina yi da shi, an sauke shi, ko tenuwarsa ta kare, yayi ya koma abin ya gagara, saboda malikal mulki bai ga dama ba shi ba. Ashe mutum yayi ya kuma maimaitawa ma, sai Allah ya ga dama. Ba kuma wanda Allah yake so bane yake maimaitawa ya yi tenuwa biyu ko wani abu mai kawa da ka, dan jarabawa ce. In Allah ya ga dama sai ya bari mutum ya tenuwa ɗaya ya tafi sa, in Allah ya ga dama sai a bar shi ya tenuwa biyu, ya yi kokarin yanda zai yi tenuwa ta uku ma da sauransu. Haka wannan duk ganin dama ne na Allah madaukakin sarki, yana fuske mulki, ko kuma wani yana kan ganiyar mulkin Allah ya dauke shi. Iri-iri yana ji yana kallo ya bar duniyar ma gaba ɗayanta. Haka Allah madaukakin sarki babu wani wanda saboda iya kulumboto, saboda dabaru, saboda manuba irin ta siyasa da sai ya ba wani mulki, babu shi. Yadda da cewa akwai wani mai iya ba da mulki, ba Allah ba, wannan babban kuskure ne a ɓangaren Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka Allah Ta'ala nan ya tabbatar da cewa shi yake ba da mulki. Da haka mun fahimci cewa Allah Ta'ala yana ba da mulki ne ga wanda ya ga dama, ba wanda yake so ba. Sannan Allah madaukakin sarki a cikin ayar ya ce yana ɗaukaka wanda ya ga dama, ɗaukaka daban-daban, ɗaukaka ta fuskoki da dama, ɗaukaka ta faɗa aji, ɗaukaka ta ilimi, ɗaukaka ta kuɗi, ɗaukaka ta wata fasaha ko wata basira, ɗaukaka ta hanyar mutum ya dinga galaba akan maƙiyansa. Allah madaukakin sarki ya ce wato izzu man tasha, kai kake sa wanda ya buwaya ya buwaya. Da aka duk mai neman ya ɗaukaka koma zuwa ga Allah, man kana yuridu al-izza fa innal izzata lillahi jami'a. Duk wanda yake neman daukaka to Allah ne yake ba da daukaka. Dan haka Allah madaukakin sarki yana daukaka wanda ya ga dama. Dan haka mu fahimci cewa akwai daukaka iri biyu, akwai daukaka ta duniya, akwai daukaka ta lahira. Daukaka ta duniya shine a ba mutum kudi ko a daukaka shi da wata wani suna ko a daukaka shi da mulki, wannan duk daukaka ce ta duniya. Akwai kuma daukaka ta lahira shine Allah ya daukaka mutum ta hanyar ya zama mutumin kirki mai yin aikin da'a ta yanda zai zamanto yana samun kusancin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar kiyaye farillai da sunnoni da mustahabbai. Da haka izza, akwai izza shar'iyya, akwai kauniyya. Da haka wato izzu man tasha, a nan duniya in Allah ya ga dama sai ɗaukaka mutum, sai ya shahara, sai ya suna, ganin damar Allah ne. Wato dhillu man tasha, kuma Allah ne yake kaskantar da wanda ya ga dama. Sai wani ka ganshi ya fada cikin fada da Allah, fada da shari'ar Allah, fada da ayoyin Allah, nan kaskanci ne. Fada da masu karantar da ayoyin Allah, wani sai Allah ya kaskantar da shi ta hanyar rashin damuwa da addini, abuwansa da addini. Ko magana yake da Allah ka ku dinga samu na addini, ku da an yi magana ku matsala ku ke, da an yi magana ku ce addini addini, baya san a yi magana addini. To Allah madaukakin sarki yana cikin ganin damarsa yana daukaka wanda ya ga dama, ko ne ya daukaka shi a nan duniya ko ya daukaka shi daukaka a lahira. Sannan Allah madaukakin sarki yana kaskantar da wanda ya ga dama, shi ma ko ya kaskantar da shi ya zama ba wani mai fada a ji bane shi, ba shi da wani fada a ji. Wayanda suke da fada a jin ba fi shi basira suka yi, ba fi shi karfi suka yi, ba fi shi kwazo suka yi, ba fi shi newa suka yi ba. Ah, kawai Allah ta'ala haka ya tsara ganin damar Allah ne ya zama shi kullum a mabiyi yake. A mabiyi yake. Sannan a wannan aya mun fahimci cewa ita daukaka ba mulki bane kare daukaka. Karka dauka iya mulki ne kawai daukaka. Daukaka tana da yawa, kuma kowa akwai irin daukakar da in Allah ya ga dama zai iya masa. Sannan daga cikin abin da ayoyin jiya suke dauke da shi na darasi, alheri gabaki ɗayansa yana hannun Allah. Duk mai neman alheri ko na duniya ko alherin lahira ko alkhairan duka guda biyu ya koma wurin Allah. Biyadihi alkhair, haka Allah ta'ala ya ce biyadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir. Sannan wannan ya nuna cewa cikin ladabi ba a jingina wa Allah sharri. Sai aka ce biyadikal khair, duk da cewa da alkhairin da sharrin duk mallakar Allah ne, amma a babin ladabi ga Allah madaukakin sarki ba a jingina wa Allah sharri. Wal khairu fi yadayka wash sharru laysa ilayka, ba a jingina wa Allah sharri. Daga cikin darussan da muka samu cikin ayoyin da muka karanta, la yattakhidul mu'minuna alkafirina awliya, wannan aya tana nuna cewa ba didi bane kafiri ya shugabanci musulmai. Ba didi bane a ce shugaban musulmi ba musulmi bane, kuskure ne mai girma a samu haka. Wannan yana daga cikin la yattakhidul mu'minuna alkafirina awliya, kam ya a taba samun mu'minai su riƙi kafirai a matsayin majibinta, a ce majibincin al'amarin musulmi, mai faɗa a ji, mai zartar da umarni, mai shugabanci ga musulmi ya zama ba musulmi ba. Wannan ya saba da wannan aya. Sannan a cikin wannan ayar, kada musulmi ya so wanda ba musulmi ba, so irin na aqida, so na addini, amma so na ɗabi'a malamai sun ce babu laifi dan wanda dan musulmi ya so wanda ba musulmi ba, so irin na ɗabi'a. Misali, sai zama baban mutum ba musulmi ba ne, kaga akwai wata kauna tsakanin da da uba duk da kasantuwar babansa ba musulmi bane amma zai ji yana son babansa saboda wannan haihuwar da ta shiga tsakani to wannan so ne na dabi'ar dan adam inda bata lalace ba yana son wanda suka haife shi zaka samu duk dabi'ar wanda bata lalace ba dabi'ar tasa yana son babansa yana son babansa koda ko babansa da babatarsa ba musulmai bane koda shi musulmi ne zaka same shi a kowannan kaunar kauna ce ta dabi'a kamar yanda musulunci ya halatta wa musulmi ya auri ahlul kitab ba yanda za a yi ka auri mace ba ka san ta da haka za ka ga mutum yana son matarsa wannan so ne na dabi'a to idan so ne na dabi'a sai zama mutum matarsa ahlul kitab ce zai kaunace ta ba irin wannan kaunar Allah yake magana a nan dan mutum yayi irin wannan kaunar ta dabi'a wannan babu laifi akan ta kauna irin ta aqida wannan ita ce Allah madaukakin sarki ya hana a cikin wannan aya sannan abu na karshe cikin ainihin wato darussan da zamu iya dauka a cikin waɗannan ayoyi shine taqiya taqiya shine ka boy sabanin abin da ke bayyane ko kuma ka bayyanar da sabanin abin da ke boye saboda tsoron wani abu a zuciyarka ba haka bane amma a baki kace haka ne saboda tsoron wani abu to wannan aka ce ana iya samun irin wannan tsakanin musulmi da kafirai kamar yadda muka bada misali je idan ya zama musulmi yana inda ba shi da ƙarfi kafirai sun fi ƙarfi a inda yake akwai kiyayya tana nan a cikin zuciyarsa ta su kafiran amma a zahiri yana nuna ai ba shi da matsala da su ai suna da kirki suna da kaza yana yabansu ya nuna a zahiri yana tare da su duk da cewa a zuciya kiyayya da yake musu ba karama ba ce wannan yayi ne dan ya kubuta daga sharrun su ba irin wanda masu addinin Shi'a suke yi ba akwai wani abu da addinin Shi'a ya yarda da shi shine taqiya wannan kana iya cewa munafurci kenan in ka fito wajen wayanda ba yan Shi'a ba kuma kaga baka da ƙarfi a cikin su kawai shikenan ka nuna kai ma ka bakara tare da su nan ko baka san su baka kaunar su kana fada da su in ka samu dama zaka iya cutar da su amma tunda baka da karfi sai ka nuna ai kana tare da su sai kai sallah irin tasu ka dinga mu'amala da sauran afsangogin addini irin nasu amma in ka koma cikin irin ranka to kuma sai ka saki komawa da waccan sifar da kan ka kalli ita taqiya in babu darurar yin ta wani nau'i ne da munafurci domin kana bayyanar da sabanin abin da ke cikin zuciyarka wannan ku ba halin musulmi bane na kirki har sai in lahura ta sa haka to wannan a gurguje akwai darussa masu yawa a cikin waɗannan ayoyin da muka karanta jiya amma dai waɗannan na daga cikin muhimman abubuwan da ayoyin suke dauke da su Allah madaukakin sarki yace wal in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير قل كتي دمو من ياك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كجاي موسى إن تخبو ما في صدوركم إذا زاق قوي أبند كي تكن زوج يركو تكن كرا زنكو أو تبدوه كوزا كبين الدشي يعلمه الله ألا يسد ko ku koyi ko ku bayyana Allah ya sani ma'ana wannan yana da alaka da karshen ayar da muka karanta jiya wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kansa wa ila Allahil masir kuma makomar ku zuwa ga Allah take sai Allah ta'ala ce in ma za ku koyi ubangijin can da yake tsoratar da ku kansa to in kun boye abin da ke cikin zuciyarku ko kun bayyanar duk ɗaya ne a wajen Allah Allah ya sani da ka bayyana da ka koyi duk abu ne wanda yake sarari a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard Allah ta'ala yana da masaniya game da duk abin da ke cikin sama sammai da abin da ke cikin ƙasa. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah mai cikakken iko ne akan dukkan komai. Ay in taktumu mastaqarra fi qulubikum min muwalatil kafirin wa nasrihim aw tadhharu dhalika la yakhfa 'ala Allahi la yakhfa 'ala Allahi minhu shay' fa inna 'ilmahu muhitun bi kulli ma fis samawati wa ma fil ard wa lahu al-qudratu at-tammah 'ala kulli shay'. Allah ta'ala ya hana mu mu kaunaci kafirai a cikin zuciyarmu. To sai Allah ta'ala ce in ma kun boye abinda ke cikin zuciyarku na kaunar kafirai da taimakonsu, ko kun bayyana ba boyayyen abu bane a wajen Allah. Allah ta'ala ya sani, ya tsawace ku, ya ja hankalinku, ya ce kar ku kaunace su. Kauna irin ta aqida, ba kauna irin ta dabi'a ba. To in ku kuka yi musu kauna irin ta aqida, to in kun boye wannan kaunar a cikin zuciyarku, Allah ya sani. Domin Allah babu abin da ke koyar masa a sammai, ba abin da ke koyar masa a ƙasa. Da haka ballantana ku al'amarinku ya koyar masa. Allah madaukakin sarki iliminsa mai faɗi ne, ya san ainihin wato komai da komai. Kuma Allah mai cikakken iko ne akan komai, yana da cikakkiyar ƙudura ta ya kama ku, ya kuma ladabtar da ku, ya azabtar da ku bisa sabawa dokarsa da ya yi muku, na cewa kada ku ƙaunaci waɗanda ba musulmi ba. Ƙauna irin ta aqida, kuka saba akan haka, Allah mai iko ne akan ya danke ku, ya kuma azabtar da ku akan haka. Allah ta'ala ce la tajidu qauman la tajidu yawma tajidu kullu nafsin afwan yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mahdara. A yaushe ne Allah madaukakin sarki zai kama ku yi muku azaba akan saba wa umarninsa da kuka yi? Sai Allah ta'ala ce yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mahdara, ranar da kowace rai za ta samu abinda ta aikata na alheri an halarto mata da shi. Wa fi yawmil qiyama yawmal jaza tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin yantadhiruha muwaffaran litujza bihi. Kowace rai aikin duk da ta aikata na alkhairi da take jiran sakamakonsa, to za a zo mata da wannan aikin, kuma da sakamakonsa cikakke ba tauyayye ba daga wajen Allah madaukakin sarki. Duk aikin alkhairin da kai sai an halarto maka, kai sallah, kai zikiri, ka sadar da zumunci, kai sadaka, kai taimako, ka taimaki gajiyayyu da marayu, ka ainihin wato yi gaskiya, ka riƙe amana, ka yi wa iyayenka biyayya. Duk aikin alkhairin da ka aikata a wannan ranar za ka same shi an halarto ba da shi. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Komai kankantar aikin alkhairin fa, wallahi alazim wani aikin alkhairin baka ma tuno da shi, baka ma manta da kai shi, a wajen Allah ba mantuwa. Yana nan za ka gan shi, dutsen nan da ka taɓa ɗaukewa akan hanya, ko kwalba, ko tsakuwa, ko kaya akan hanya ka jefar, wallahi yana nan za ka gan shi. Sallama da kai tana nan a rubuce. Kalma ta alkhairi, walau an talka akaka bi wajhin taliq ko talq, duk wayannan ayyukan alkhairin shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ta'kiranna min al-ma'ruf shay'an, karkare da aikin alheri komai kankantarsa. Dan a wannan ranar zaka so komai da komai na alkhairi, kar a rage ma komai a kawo ma shi. Kuma alƙawarin da Allah ya maka kenan, duk aikin alkhairin da kai za a halarto ma shi. Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Abinda ku kowace rai ta aikata na mummunan aiki, to kowace rai za ta yi burin ina ma a ce tsakaninta da wannan mummunan aikin akwai tazara mai nisa. mutum ya dinga gani ina ma wannan mummunan aikin da ya tsakanin sa da shi ya kai nisan gabas da yamma wato ranar da kowa zai yi burin ina ma aikin nan nasa ya nisance shi ai wa ma amila min amalin sayyi'in tajiduhu fi intizariha aidan haka shi ma aikin da mutum ya aikata ka tobara da ka sassabar da mutum yayi aika aikan duk da mutum ya aikata zai same ta wannan aika aika tana nan tana jira sa ita ma babu ba karama karkace dan kaza din ma da na fada shi sa Allah ta'ala ya ga ma zaka fada ka game da duk abin da kaga wannan da chafun ya tattaro mutum zai ce ma li hadal kitab la yuqadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha Allah ya ce wa wajidu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada komai za a halatto da shi komai da komai wallahi hatta zaman nan naka almasallacin nan sai ka gan shi abinda ka fada abinda ka aikata duk za a kawo mashi dan duk abin da kake yi yana nan a rubuce akwai honorable recorders wasu masu recording masu alfarma masu girma wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma tafalun suna sanar da duk abin da muke aikatawa ko kai a fili ko ka buya duk wannan baya hana su je su dauko rahoto su kuma rubuta ainihin wato su yi recording din abin da aka yi a gurin kai kadai ne ku da yawa ne a cikin meeting ne a ba a meeting bane duk abin da kowa wani kaza ya ce kalmomin duk mutum da ya fada suna nan an rubuce su ma yarfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid babu wani lafazi sai kai burin ina ma ka zama kurma kurma haka ya zama ba ko da shi kake magana ba shi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wanda duk yi imani da Allah da ranar lahira ya fada alheri ko ya shi ina amfanin surutu da ba alkhairi zaka fada ba ina amfanin aikin da ba na alheri ba ba alkhairi bane kai ka sani gulman nan da zaka yi sharri ce dan me yasa zaka yi ta hasadan nan dan me yasa zaka yi ta tana cinye kyawawan ayyuka dan me yasa zaka saurare ta to duk abin da ka aikata duk abin da ka fada akwai ranar da za ka ganshi kuru-kuru da gidanka to a wannan lokacin ne mutum ya ga tarin zunubansa ya ga miyagun ayyukan da ya aikata to shine Allah ta'ala yake ba da labarin irin yanda hankalin mutum zai tashi da kuma irin burin da zai yi cewa ina ma tsakanin sa da waɗannan muggan laifuffuka da ya gansu ga kidnapping ga fushi da makami ga kisa ga kaza ga shaye-shaye ga zina ga fyaɗe ga abubuwa miyagu ga mutum yana ta gani ga ƙarya ga zamba ga cin riba laifuffuka ne ga sunan ƙanana-ƙanana da manya-manya Allah ta'ala ce duk za a halarto da shi wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabaka kafa bi nafsika alyawm 'alayka hasiba daka kai wa kanka qiyamul layl mana taimaki kanka ka gina wa kanka aikin alheri kanka yi wa kanka ramu mugunta me waka yace wata kila kai zaka fada laifi ramu mugunta kake gina wa kanka a cikin yiwa Allah sabo cikin sabawa Allah wallahi ka sassaba kake wa kanka dan uwa yi kokari ka dinga tsururucin alkhairi duk abin da ba alheri kar a same ka a cikin sa yi wa kanka wannan gatan duk wani aiki da in ka yi shi zaka samu wata akiba a lahira shi yasa su magabata ma an ce za ga duk wanda ya ga cewa in ya aikata wannan la la wato wato ba yabo ba fallasa ba yayi sun kusan su abin da zai jawo musu zai dinga generating aikin alkhairin su ya dinga karuwa ya jawo musu lada a lahira to alal aqalli in ma baka zama irin haka baka zama ko dai duk abin da za a ganka ko dai wani amfani ne da zaka samu a nan duniya ko kuma amfani ne da zaka samu a lahira amma duk abin da ba wata tsiya da zaka zai tsina na maka a nan duniya a lahira ba zai amfana ma komai ba dan Allah ka kaba ta lokacin ka kanka wannan ina gaya maka kafin lokaci ya gure maka ka kaba ta kanka lokaci a kansa laifi komai kankanta sa dinga janye masa domin karka zo ranar da wa ma amilan min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida tazo ta kama ka mutun yayi burin mummunan aikin da ya kata ina ma tsakanin sa da shi akwai rata rata ma mai nisa وتتمنى لو أن بينها وبين هذا العمل الزمن البعيد فاستعدوا لهذا اليوم ذاك يوم ويشد ويتتلي سبيد ونرانا وخافوا بقش الإله الجبار خجصورا دنقا إذ انتقوا بيجي الجبار ويحذركم الله نفسه ألا ينصور تدقوشي ويحذركم الله نفسه wannan ta biyu kenan a cikin wannan ayar da muka karanta jiya mun karanta wa yuhadhirukum Allahu nafsa Allah yana ga mu ku kiyaye shi yauma Allah ya saki ga mana wa yuhadhirukum
Allahu ghafurur qul ati'u Allaha wa ar-rasul fa in تولوا فإن الله لا يحب الكافرين
ممتاز قل الله يتكتي إن كنتم تحبون الله إذن هاركم كسن تيكونا سن الله فاتبعوني توقبين يحببكم الله Allah sai ya soku wa yaghfir lakum dhunubakum ya kuma gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne qul ka ce da su ati'u Allah war rasul ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a fa in tawallaw idan tawallaw kuka juya baya fa inna Allah la yuhibbul kafirin sani lalle Allah madaukakin sarki baya san kafirai Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yace wannan aya mai girma qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah yace aya ce hakimatun ala kulli man idda'a mahabbata Allah wa laysa huwa ala at-tariqati al-muhammadiyya fa innahu kadhibun fi da'awahu fi nafsi al-amr حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولهذا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله Malam Ibn Kathir yake cewa kaga wannan ayar mai girma aya ce mai yin alƙalanci akan duk mai da'awar yana san Allah wato wannan ayar da ita ake yi ita ce ma'aunin da ake gane da gaske mutum yana san Allah wannan ayar ita ce sikelin awon gane masu kaunar Allah da gaske ba masu da'awa ta ƙarya ba ba masu da'awar san annabi na bogi ba da wannan ayar ake iya gane akan dauki mutum a dora shi a jinjina nauyin sa na da'awar da yake da ita na kaunar Allah ko kaunar sa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn Kathir yake cewa duk wanda baya kan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙarya yake a cikin da'awar sa a haƙiƙanin al'amari ko ya ce yana san Allah ƙarya yake babu yanda mutum zai so Allah kuma yana tafiya a tafarkin da ba na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba yanda za a yi kaunar Allah mutum ta zama ta gaske har sai ya bi shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance akan addinin manzon Allah a cikin dukkan maganganun sa a cikin dukkan ayyukan sa dukkan maganganun sa dukkan ayyukan sa dukkan dabi'un sa da halayen sa to da wannan ne za a gane da awar mutum Ibn Jarir al-Tabari ya kawo a cikin ainihin wato babban tafsirin nan nasa ya kuma jingina zuwa ga wasu daga cikin magabata cewa dalilin saukar wannan aya Malam Hassan al-Basri ya ce wannan aya kul in kuntum tuhibbuna Allah ta sauka ne akan wasu mutane da suka zo suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam suna tabbatar masa cewa ai su suna kaunar ubangijinsu wasu malaman kuma suka ce a'a wannan aya ta sauka ne akan wafudu nasara najran wanda kusan farkon buɗe wannan sura mun faɗi dalilin saukar surar tun daga aya ta 1 har zuwa ta 82 ko da 3 duk akan tattaunawar annabi sallallahu alaihi wasallam ne da nasara najran dan haka sai a cikin kaulin da shi ibnu jarir ya rinjayar shi ne kauli na biyu cewa ta sauka akan nasara najran amma al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab wannan kaida ce cikin kaidojin malamai cewa ko da yaushe ana la'akari da wato umumin lafzi fadin lafzi fadin magana ba dalilin saukar ainihin wato wannan magana shi yasa ibnu kathir yake cewa wannan aya aya ce ta alƙalanci da yanke hukunci akan din me da awar yana san Allah ana gane da gaske mutum yana san Allah aka ga yana bin manzon Allah ana gane masoyin Allah na hakika ta hanyar kankame sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da kaga ya rike bid'a ka'in da na'in ya rungume ta ita yake rika ya mayar a matsayin addini to ko ya ce yana san Allah ƙarya yake wannan aya ta ƙaryata shi ba ni na ƙaryata shi ba aya ta ce ƙarya yake shi sa ibnu kathir yace kaman yanda hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari hadithin uwar mu'mina Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda ya aikata wani aiki laysa alaihi amruna ba akan umarnin mu ba babu umarnin manzon Allah mutun yayi wata ibada babu stamping din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan ibadar fa huwa raddun ba za a karba ba don't waste your time karka bata wa kanka lokaci karka bata wa kanka lokaci duk wata ibada ana karbarta da sharuɗa guda biyu al-ikhlas wal mutaba'a duk wani abu mai suna ibada ba zai samu karbuwa ba a wajen Allah sai ya cika sharuɗa guda biyu sharadin farko al-ikhlas ya zama wannan aikin kai shi ne khalisan liwajhillah dan Allah na biyu ya zama ya dace da koyarwar manzon Allah dan ba a aiko ma kowa ba sai Muhammadu bin Abdullah shi kadai Allah ta'ala ya ce wa in tudihu tatadu wama ala ar-rasul illa al-balagul mubin da'u kull qawlin inda qawl muhammadin wama aminu fi dinihi kam gadin wama sahha anhu min hadithin fadin bihi haka al-fazazi ma ya fada sa'adatuna mashrutatun bittiba'ihi arzikin mu na duniya da na lahira sharadi ne sai mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk hadithin da ya inganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutawatiri ne ahad ne kai addini da shi haka alfazali da shi shi sai ce wa man hada anhu fai asumin falahi duk wanda ya saude hanya ya bauɗe tafarkin manzon Allah ku yanke kauna da rabautarsa ba zai rabauta ba duk wanda ya saki tafarkin manzon Allah ya kama tashiya wato ya kama kafar wala da haka duk mai san Allah ya bi manzon Allah ka'idar kenan shi yasa yake cewa duk wata ibada har mutum ya ce a to in haka ne to ai tunda kun ce komai bid'a ne in dai manzon Allah bai ba to ku din na hawa mota ba ai bid'a ce zamanin manzon Allah ba mota zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba jirgin sama da haka in za ku je maka sai ku dinga hawa jakuna da dawakai da kaza kuma ya zamanin annabi ba lasbika ku cire lasbikokin nan duk gaba ɗaya ku dinga magana haka mana wannan wanda yake so ya rikirkitar da mutane kenan kaga wancan wa amman ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu kenan ibtigha alfitnati wa ibtigha atawil lasbika ibada ce rike wayar salula ibada ne me ladan wanda ya rike salula me ya zanubin wanda ba shi da wayar salula? Na'am, da wanda yazo wajen tafsirin nan a keke, da wanda yazo a kafa, da wanda yazo a mota, da me ya fifikwa? Na fata an gane. Da haka a babun mu'amalat, wannan daga nan ai ta kirkira, daga nan ku ci, in za ku iya kirkiro abin da ya wuce kaza duk ku je ku ta kirkira. Amma addinin musulunci ya cika, baya buƙatar gyara, baya buƙatar ragi, baya buƙatar ƙari, ya cika. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, tanun addini ya cika. To an ce lokaci yayi, insha Allah za mu tsaya daidai wannan gaba. Dan haka za mu tashi daidai wannan aya, qul in kuntum tuhibbunallaha, abinda muka karanta ya zama daidai. Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuɓe harshe. Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'a'ana ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min utaqa'i shahri ramadan, allahumma ij'alna min utaqa'i شهر رمضان، اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا رحيم، برحمتك يا رحمن، برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا، اللهم بارك لنا فيما علمتنا، اللهم بارك لنا في ذرياتنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا في جميع ما خولتنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم.